Washington, D.C. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa tare da ni Amina Bahari Auna
Lara Aminu Kaye sauraro a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 16 ga watan Yuli na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan cuɗanyar jama'a musamman ma a gidan biki yayin annobar cutar coronavirus shin me masana ke cewa akan wannan lamari
lokaci kadan na jin za a duk wucewar nan wuri sai ga abubuwa ana zuwa ana yi tare amma su bukukuwa abin da bai zama dole ba ne kamata mu dora ma kan mu dole muna kariya abubuwan sharadin da aka ba mu na kiyayewa ba kan mu za mu ma shi yasa taken ma yanzu da ake nuna shi ne cewa lafiyanka na hannunka ne
kamar da yadda aka ji a wannan gutsaran muna tafa da ƙarin bayani
Aminatu kina ku hawa kan kafofin sadarwa
yar uwa kina maganar bukukuwa da ake ta yi ko
abin yana bani mamaki kin san muna neman wata hudu kenan ba mu sa juna ida ba ko dai in kawo ziyara ne da ɗan yara na bayan na kai wasa
a'a Hajiya Dakata da ke da tawakkalki inda kuke
To Aminatu ai sai ki ga yawa masu saurare abin da yasa ba kya so ki ganni kin san ana cewa bakonka annabinka
Zara ina matukar kaunar ki amma ban iya wa kin ji alƙalamin sha'anin corona din nan sai hawa suke yi
shi yasa shirin namu na yau ya tanadi shawarwari daga wani masanin harkokin kiwon lafiya da rahoton da wakilin sashen Hausa a Katsina ya aika mana
Muna kuma tafa da ra'ayoyin jama'a akan taron biki da ma amsoshin ku daga Facebook. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Amma yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook. Inda muka ce shin kuna halartar biki da sauran manyan taro a yankunan ku yayin annobar COVID-19 sannan ta yaya kuke daukan matakan kariya ga kuma yadda kuka amsa mana
Kamar sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin malam ango malamin makaranta ya wuri inda yace Hakika yau da gobe ko a kwanan nan na halarci bikin daurin auren wani abokin aiki na da ya kara mata sannan matakin kariyar da na dauka shine nayi amfani da takunkumin rufe hanci da baki saboda kare kaina daga kamuwa da cutar coronavirus ku tashi lafiya
amsar mu ta gaba ta fito daga Ibrahim Suleiman Machika daga jihar Kebbi karamar hukumar Binza yace yau da gobe mu dai a jihar Kebbi lafiya lumi muke zuwa wajen taron bukukuwa Allah ya kara kare mu daga COVID-19 amin
to sai kuma Dauda Musa Ba'arigima daga jihar Katsina Najeriya yace salam yau da gobe hakika ina halartar manyan taruka kuma har yanzu ban ga wanda yake dauke da cutar ba ko kuma wanda ya harba da Muna kuma fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba ta coronavirus amin
Muhammad Sani Darazawi yace yau da gobe mu fa ba wani abu da muka daina yi na mu'amalolin mu na rayuwa saboda corona muna harkokin mu kamar yadda kafin zuwan corona kuma mafi akasarin mutane ba su yadda akwai cutar ba ko kuma tasirin hadarin ta bai taka karaya karya ba da har za a hana mutane walwala
to shi kuma Zainu Isiyaku cewa yayi a duk lokacin da zamu je kasuwa ko gidan biki muka rufe baki da hanci da takunkumin rufe fuska
sai amsar Abubakar Ayuba Mahangi yace yau da gobe muna halarta amma ba wani bin dokokin kare mu daga cutar ta coronavirus kuma a yankin mu duk muna lafiya kamar babu wata cuta
to sai kuma amsar Sadi M Madaki yace hakika filin yau da gobe na muryar Amerika mu kan ba hana biki ko hidima da muke yi a yanzu domin kowa yana ganin mutuwa ce ta zo masa
bawa Abdullahi Maska yace babu abin da ya sauya a yadda muke gudanar da harkokin mu kama daga taron biki wasanni taron ibada cin kasuwa da makamantan su ba tare da daukan wani mataki na kariya daga cutar corona ba kuma alhamdulillahi lafiyar mu kalau har ma muka manta da wani abu wai shi annobar coronavirus sai dai idan mun bude radio ko karanta jaridu sannan ne mukan tuno wai akwai wani abu mai sura coronavirus muna addu'ar Allah yayi mana waɗannan cuta da ta addabe mu
to daga dai jihar Yobe ga activist Usman Ali Kudamago yace hakika ina halartar duk wani biki da aka gayyace ni a wannan lokaci na annobar coronavirus kuma kariyar Allah ce kawai take bibiya na domin ko ba wani mataki na kare kai da nake dauka
sai a jagara yabo Allah ya sa na fada daidai yace komai muna halarta kuma babu wani mataki da muke dauka
to fa ga amsar Isa Abdulkadir yace ba sai mun yarda akwai ta ba sannan zamu iya daukan wani mataki
shi kuma Kabiru si Yarima cewa yayi Allah sarki mu kan mun miƙa al'amuran mu ga Allah wallahi ni kan ban taba kwana da cewa akwai COVID-19 a garin mu ba dan haka muna ci gaba da watayawa in akwai COVID-19 to Allah ya kawo karshen ta domin ina ganin kamar zuki ta mallace kawai kin ji fa amina
to shi kuma Isuhun Haruna Kariya Niger yace duk da cewa ni bana gida Niger a halin yanzu ina Libya amma fa yanzu cutar coronavirus ba ta kai ga yankunan karkara ba kuma Allah Ubangiji ya kiyaye hakan to amin
shi kuma Saminu Maimai Gadan Kunsa Al Tafawa Ballewa cewa yayi tabbas muna halarta amma babu wani matakin kariya da muke dauka
to sai kuma amsar Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau tace ni dai tun ranar da naji an ce cutar coronavirus ta balla a jihar mu ta Neja na dena zuwa gidajen biki kwata kwata wanda hakan ya sa muka kusan samun sabani da ƴan uwana sai da mijina Ado Salati Goma ga Annabi Rajau ya shiga tsakanin mu sannan muka shirya a ƙarshe ina addu'ar Allah ya murƙushe mana cutar coronavirus a Najeriya to amin
sai amsar mu ta gaba ta fito daga Isa Muhammad Saddam dan kishin arewa daga jihar Kebbi yace salam VOA Hausa yau da gobe gaskiya ni ina halartar wuraren bikin aure da na suna da ma masallacin juma'a a yankin mu ba tare da fuskantar wata matsala ba kuma gaskiya kusan al'ummar mu duka haka muke domin mu ba mu da cutar coronavirus kuma Allah ya kare mu daga ita baki daya amin
to sai kuma amsar Muhammad Salisu Mamuda inda yace VOA ko har yanzu wannan tatsuniyar ba za ta kawo karshe ba a wajen ku mu kai ai mun gane gizo makareci ne ta kurin kus
sai amsar Fatima Hamdani tace salam fatan alkhairi gare mu baki daya eh gaskiya mukan je amma mukan kiyaye kuma muna yin addu'o'i da kuma daukan matakan kariya da masana suka bayar fatan mu Allah ya kawo mana karshen wannan annoba a duniya baki daya amin
to mun sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu jama'a yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa inda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz ya zagaya garin Yola ya tuntuɓi mutane akan halartar taron biki
so jama'a barkamu da haka barkamu da kasance yau da gobe a yanzu haka dai muna jin rayuwar jama'a dangane da halin da ake ciki na coronavirus kuma duk da wannan matsala na corona da alamun jama'a kan je biki don ko ta ina ka tada ka da a baya an ce babu hukuwa amma yanzu akan je bukukuwa da sauransu hakan nan ba ta wasu lokutan ba ta daukar matakai ba zan jira al'umma na dangane da ma yadda ake zuwa bikin ta da farko ya suna
sunana Kasim Bubalon
a malaka ga corona ga kuma bukukuwa kana zuwa biki
to gaskiya dai bana zuwa biki domin ina kokarin in kiyaye lafiyata
amma jama'a kan je
eto wasu da dama suna zuwa bikin amma kamar ni dai bana zuwa.
Ana ka tunanin me yasa suke zuwa kuma kai kuma me yasa baka zuwa?
Eto ni dai abin da yasa bana zuwa domin in kiyaye lafiyata, to wasu kuma kila suna zuwa domin su kara sada zumunci da kuma ganin girman wannan ita biki.
Kamar su da suke zuwa da kai ganin su, kana ganin san daukan matakai?
Eto wasu wuraren da suna daukan matakai don wasu kuma ba su yadda da cutan ba shi yasa maka ga suna kara hada-hadan su kamar da suka saba. Wanda suka yadda da cutan akwai ta kuma sun ga wanda suka kama na kusa da su, to suna kiyayewa.
Kamar a wai wuraren biki ka duka cewa ba ka zuwa amma kana gani wasu suna zuwa, kana ga san daukan irin matakan kamar aburfe hanci da tafiya da wannan ruwa na tsaftace hannu da sanzu?
Eto wasu bukukuwan dai suna daukan wannan matakan amma wasu bukukuwa kuma ba sa dauka kawai dai dan ma ba su yadda da cutan ba shi yasa ba ta yi. An wala a rasa waɗanda suke rufe hanci da kuma su yi kokarin su wanke hannunsu kafin nan su tunduma cikin mutane.
Sunana Salman Yayo Yusuf. To ga wannan hali da ake ciki na corona da bukukuwa biki, na ga alamun kamar ka kira ka je bikin ne, kana zuwa biki a wannan yanayin?
Eto biki kam ya wuce ma in ce ina zuwa, saboda a gidanmu ma an yi biki kwanan nan ranar Juma'a da ta gabatar nan.
To amma ba a tsorata ba ga halin da ake ciki?
Eto kasancewar a baya an daga wasu bukukuwan saboda yanayi na corona musamman da ake cikin takunkumi na lockdown, so amma da yanzu mutane suka fahimci kamar an cire lockdown din sai suke ga kamar gara a cigaba da bukukuwan kawai.
Lokacin da kuka yi bukukuwa akwai irin matakan da kuka dauka?
Eto an dauki matakai duk da cewa dai Hausa suka ce idan dambu yayi yawa baya jin mai, so adadin yawa na jama'a watakila wasu ba za su iya kiyaye dokan 100% ba, amma dai an kwatanta.
Kamar ku da kuka shirya bikin wani mataki kuka dauka, sannan waɗanda kuma suka zo wani mataki ma suka dauka?
Kamar mu da muka shirya bikin dai mun yi iya kokari mun tanadar da abubuwa na wanke hannu da kuma shi face mask, wato takunkumi na fuska dai haka. Su kuma waɗanda suka halarto biki mun yi iya kokari wurin nuna musu cewa su bi waɗannan dokoki, kuma sun yi kokari wasu sun ba da haɗin kai.
An cace shi
ba laifi.
So malama ya suna?
Suna na Shamsiya.
Da malama Shamsiya, ya halin da ake ciki na corona sannan kuma da alamun kinan ne ka bukukuwa?
A gaskiya ne kam fa ina zuwa bukukuwa sosai, don aka ce idan abu ya zo da farko ne dai na ji tsoro, so amma daga baya da naga abun ba zai kare ba, yau da kullum abun sai karuwa yake, so ya kamata mu sake jiki, ya dawo mana kamar ya shiga jikinmu yanzu. So don idan ka ce ba za ka je biki ba, kasuwa kan ba za ka je ba ne, ana zuwa kasuwa. So biki kuma an tunda dai an sa ka'ida kamar ma'ana a ce mutane 50 ake so, to ai za ka iya zuwa shi. To kaga kasuwa kuma ba a ce ga iyakan mutane da ake so su je ba. To don zuwa biki ne gaskiya ina zuwa, kuma ina yin akwai abin da ake cewa tazara ko ake cewa da ta so yawa, kuma ina sa ta kukume na fiska na, kuma musamman ma ni ka yawancin bikin da nake zuwa ina samu suna sa wannan suna ajiye ruwa a waje don a wanke hannu a sa wannan abun na shafawa a hannu din nan hand sanitizer din nan. To don kawai dai a ci gaba ne kawai, don ba abun da za a ce wai don ana wannan annoba ta COVID-19 wa ma'ana coronavirus a ce ba za a yi wannan ba, to bai zai yi ba gaskiya. Don shashewa kai shashewa sosai ma muka yi, don ba abun da zai hana don aka ce kullum fa abun karuwa yake instead of ya ragu, to sai kuma ana samu yana karuwa.
To yake karuwa ba sai rana na gobe ko yake kin ce ya zama ku jiki?
Yawa ya dawo jiki gaskiya, da farko ne da muke jin tsoro amma yanzu abun kawai dai gashi nan ne gaskiya.
To mun godiya.
To masu saurare, yanzu bari mu gangara mu je kudancin kogin Niger da Benue. Wakilin sashen Hausa a jihar Rivers, Lamid Abubakar, ya hada mana rahoto akan lamarin corona a can yankin.
Gwamnatin jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ta bayyana a baya-bayan nan cewar allobar coronavirus na ci gaba da bazuwa a jihar Rivers sakamakon kememe da mutane ke yi wajen kin bayyana kansu na cewar suna dauke da cutar ta COVID-19 domin hukumomi su dauki matakin da ya dace wajen aiwatar da gwaje-gwaje da kuma killace su. Jama'ar jihar Rivers dai kamar yadda gwamnati ta faɗi sun rungumi magungunan gargajiya da zaran sun ji wasu alamomi masu kama da cutar ta corona. Kuma kawo yanzu amfani da magungunan gargajiya ba a tabbatar da shi ba a kan cutar ta coronavirus. Tuni dai gwamnatin jihar karkashin jagorancin gwamna barista Yinso Wuke ya gabatar da jawabi ga al'ummar jihar ta Rivers yace
medication instead of presenting themselves for appropriate medical attention and treatment at the state treatment center.
Muna sanar da cewar mafi yawan mutane da dama a jihar Rivers waɗanda suka kamu da cutar ta corona sun zabi yau kansu amfani da maganin gargajiya, sun kimito kansu ga hukumomi domin a ba su kulawar da ta kamata.
For appropriate medical attention and treatment at the state treatment centers.
Yanzu dai jihar Rivers ita ce ta biyu a yawan waɗanda suke dauke da cutar ta COVID-19, inda gidigidigar baya-bayan nan jihar Lagos suke zama ta daya. Gama abinda ƴan jihar Rivers suke cewa,
"My name is Martin from Port Harcourt Rivers. When the issue of using the self-medication, local health and all that."
Wannan yana cewa ne sunana Mark Eleno bisa jawabin gwamnan jihar Rivers na cewa muna amfani da magungunan gargajiya. Haka batun ke mun fahimci magungunan gargajiya suna aiki sosai. Shi kuwa wannan dake da suna Bobo Rotimi yace,
"My name is Rotimi Bobo. COVID-19 is real, but I'm in the market now. You can find 10 people that uses face mask. My own opinion based on the local house. I still believe in it."
Yace dangane da cutar COVID-19 dalle gaskiya ce, amma mafi yawancin mutane ba su yarda da cewa akwai cutar ba. Misali kaga yanzu haka ina a kasuwa amma ba mutum goma da ke sanye da takunkumi domin kariya ga cutar ta corona. Kuma a ra'ayina game da magungunan gargajiya, tun kamin a haife ni iyaye da kakanni suna amfani da magungunan gargajiya, saboda haka ba mu da wata mafita.
Because our parents believe solely on this local medicine.
To koya ya masanan kiwon lafiya ke kallon wannan matsala ta amfani da magungunan gargajiya. Hajiya Nafisa Gurori wata mai fafutuka ce a kungiyoyin kiyan lafiya.
Kare abin da yasa mutanen mu suka koma ma maganin gargajiya kamar irin ganin nan ake ce mata cigare-gare, a rahoton da ya fito da president na Madagascar, tun daga sannan mutanen mu sai suka rage jin tsoron. Akwai wasu su ce an haɗa tafarnuwa da zaiti, aka yi tafasa, aka yi surace, ciwon ba zai kama su ba. Gaskiya akwai damuwa, saboda abin da ake ma tsoro ba a samu maganin mura shan mashako ba ya zamanto kuma wani ciwo ya shigo.
Hukumar lafiya ta duniya a yanzu ta sake nazari da kuma bayyana cewa cutar na yaduwa ne ta hanyar iskan da ake shaka waɗanda ke dauke da kwayoyin cuta. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.
Kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma ga hirarru wakilin sashen Hausa a Katsina Sani Manumfashi da bakon da ya gayyato mana domin ba da shawarwari akan yakar wannan cuta ta coronavirus.
Yanzu muna tare da Dr. Hassan Ibrahim, babban likitan Haliba Memorial Hospital da ke garin Kaduna. Megama Dr., akwai waɗannan al'amura na da suka jibanci cutar nan ta corona. To, al'amarin shi ne cewa mutane da yawa yanzu sun sakankance ana ta hidindimu na biki ba tare da an sanya abubuwa ko ɗaukan matakai na rigakafi ba, in baya ga ma'aikatan gwamnati da kuma wurare da hukuma ke kula da su wanda za a ce sai an goge hannu da sauransu. Shin a matsayin ka na ƙwararren likita da ya ƙwarya game da irin cututtuka ɗinnan da ke bijirowa tsakanin al'umma, shin wai corona ta ƙare ne ko ku?
Corona ba ta kare ba, in ma za a faɗi
mun gaskiya kamar yanzu ta tada ta bullowa.
To,
saboda lokacin da aka yi kulle-kulle aka aje mutane, to an killace mutane, abubuwa na tana ana ta takatsantsan, zaka gane wane ne da wane ne ina abu yake tafiya. Amma yanzu a buge za ga irin komai zai iya hargitsewa saboda kowa na shiga da fita ta ko ina. So hatsari da tsautsayin da za a iya samu yana nan yanzu ne ma wata kila ya bullo.
To yanzu wani irin matakai ne ya kamata a ƙara dauka dan wasu suna ganin a dan ka sha dauri ko wani abu shikenan wannan cutar ba za ta iya kama mutum ba.
To a zancen gaskiya matakan da za a dauka shine na farko a ƙara wayar da mutane a fahimci menene wannan abu da kuma ya abun yake tafiya ya kuma ya aiki za iya magance shi ba ta siddabarin da kowa yake ta tunani ba ba kamakamin da ake tunani ba a fito zahiri mutane na farko su san ciwon yana fanan kuma ana mutuwa ana tafiya ana warkewa akwai da yawa wanda suna samu suna warkewa da yawa warkewa watakila ya fiyawa wayanda suke jajircewa in sun samu watakila ya fiyawa to amma kuma akwai wayanda da ya taba su kuma ana jin jiki matuka su kuma wayannan sai ya taba kaza ka cewa eh zahiri yana tafiya so mutane su san haka sannan a san ko me za a fara daukan matakai da za a ce an kiyaye menene me ake kiya kuma san gaskiya haka sai kuma akwai kariya mataku wanda ake ta zayyana a kullum matakai da ake kariya kar mu a samu kar a dauka to shine in aka ankara aka gane shine zai kawo saukin irin a ce hatsarin da abin zai ci gaba ko bai ci
to ganin cewa kai waɗannan bayanai na matakai din nan ko za a zayyana mana su da zaman to kamar an ƙara jaddadawa mutane su san cewa cutar nan fa ba wai ta tafi bane ba kuma an daina kamuwa bane ga matakan da za a bi na samun garkuwa daga gare ta
na yanayin da za a fa na farko mutum ya inganta lafiyar jikin shi a ta ko ina ne za a iya samun ka inganta lafiyar jiki ta cin abubuwan da za su gina jiki abubuwa ba lalle sai kayan alata ba daidai gurgudo mutum yana cin abubuwan zai gina jiki da jikin shi da iyalin shi da yan uwa to daga nan garkon jikin mutum zai yi karfi wanda ko da an samu kuskure za a ga to akwai yaki da zai iya tafiya a samu a zauna lafiya na farko kenan na biyu mutane wannan irin cakuɗe-cakuɗen da ziyarce-ziyarce da shiga-shiga da tafiye-tafiye wanda in ba dolan-dolan ba yanzu kowa ya samu ya natsu ya tsarkake kanshi kar a je garin tsalle-tsalle kaga kuma an samu matsala to ta nan aka yi irin wa'ina haka to akwai sa'an da ake fata to an yi irin wa'ina wa in za a yi taro ko kuma ɗan daidai gwargwado za a zauna shine cewa to ai wannan nisantan da za a yi saboda a yanzu banda cewa wai miyo ko majina ne zai tofa mutum ya samu akwai tunanin da ake ma cewa iska mutum zai iya samu so zama a killace a rufe a irin wurare da yafi mutane da yawa to in mutum tsaya da shi to zai iya yaduwa da irin komai zai yi so ai wannan zama din kar a ringa irin shiga juna kar a ringa takura juna kar a ringa kulle-kulle a wuri daya hatta zama a office haka a gidaje haka zancen sa AC ko a wurin ma'aikata yanzu ba shine mafita ba tafiya ma an za ku yi inda mutane da yawa a cikin mota ya kamata a saki wundunan iska su fita sannan kuma an za a zo a ma zauna din ai wannan dan tazaran da za a yi ai magana daidai gurgudu mutane suna da dan wannan takunkumi saboda tofe-tofe kar ya zonto ya zonto haka nan sai tsafta da muka sani na al'ada na tarbiyya ma na wanke hannu ya kamata a ci gaba da inganta su ana son wanke hannu da sabulu da ruwa mai gudana to ta haka nan za ga irin abubuwa na kiyayewa lafiyar ka na tsarecewa in kuma wani abu yin ya taso ga jikinka yana da karfin da zai yake shi ya murkushe shi baka sha wahala ba
to ina fahimce ka likita akwai batun wannan gwamutsuwa da ake wuraren buki na daura aure na zama a masallatai suna ganin a dole a dai hadu a cika sahun nan da amman matsi za ga mutane da aka dan bada iko cewa a bude masallatai a wuraren da aka bude su to sai ga duk an ɗancin kusa ɗin da yana tilasta mutane su sa takunkumin nan na baki da kuma masu zuwa wajen biki na aure musamman mata da kuma masu zuwa kasuwanni musamman yanzu daidai lokacin sayan ragunan layya za ka ga mutane sun yi yawa a ɗancin kusa a kasuwa don je na leƙa wata kasuwa na ga yadda take shin nan menene wani irin shawara za ka bada ga irin masu cuɗanya da jama'a haka nan
gaskiya irin wannan cakuɗewa irin kamar a ce ma na biki musamman na biki bukukuwa da za a zo a cakuɗe mata sun cakuɗe an hana buɗe wuraren yin biki amma a gidaje kuma ana jin ana cinkushewa mutane daga garuruwa suna zuwa ana cinkushewa wani irin hatsari ne ake tare da shi a wurin akwai baka san wanda yake da shi ba wanda bai da shi ba dan kaɗan daidai gugurwa in ya harbi ɗaya kawai duk kowa da ya tafi wurin ya harbi kuma a doka ya kamata dukkan kuma a je a killace ku to ga wannan wani matsala ake kawowa so ta da bukukuwa da ake kawowa ana yi din ana cakuɗewa yanzu ba mafita bane yawancin irin ka'ida lokaci ya zo ne ma da aka ba da sarari da za a takaita irin wa'annan biki-biki kaga kai sha'ani na aure na biki zai zanto cikin da albarka cakudewa annoba za a dauka wasu su tsira wasu za su tashi kuma su goma matsayi su samu wahala in ta fannin ibada ne an kawo fatawa da yawa inda ya kamata a ci gaba da ibadan nan wanda kuma mu ci gaba da addu'a lokaci kadan ina jin za a dubu wuce wannan wuri sai ga abubuwa ana zuwa ana yi tare amma su bukukuwa abinda bai zama dole ba ne kamata mu dora ma gan mu dole muna kariya abubuwan sharadin da aka bamu na kiyayewa ba kan mu za mu yi ma shi yasa taken ma yanzu da ake nuna shi ne cewa lafiyanka na hannunka ne in ko muka tsaye a hannu muka yi mai rukun sa kaina muka dinga irin wannan cakuɗa to za mu yamutse ma junan mu mu yada irin wannan cuta ya zo cutar da mu gaba daya sai ga ana neman a samu sauki duk wa'ansu bauta da muka yi na killacewa na zama sai zo zanto asara a irin wannan kubicewa da zai faru
to a karshe likita yanzu wasu suna dan dogon cewon a ai ba bai kama yara bai kama matasa yafi ta'azzara tsakanin tsofaffi waɗanda suka shekara 50 abin da ya samu ko 45 to sai ga kasashen da suka ci gaba an samu yawaitan wannan abubuwa yanzu akwai ko a America akwai jihohi da dama wanda yanzu suka sake komawa gidan jiya sabili da sai aka ga yawaitan kamuwa da wannan cuta ya karu sosai fiye ma da dadan tsakanin nan da aka bude wuraren makarantu da shauransu nan kuma wani irin jankunni za kai ga jama'a don su fahimta
so a fahimta an faɗa cewa mutane da suka manyanta wanda kuma suke rauni sun fi bigewa da wannan ciwo amma ba gaskiya bane cewa bai samun yara yanzu an samu yara da yana kamawa to kaga hatsari ne kuma tanan kuma wani lokaci in yaran suka samu suke zama da iyaye su yi zama da kakannin sai ga abin yaje ya buke su ana samu wannan matasan ma ana samu in aka buke diddiga kaman a kasar mu na Najeriya zai ga kiddigan shekarun waɗanda aka ce ya harba yanzu irin yana daidai wajen 35-35 ne in aka irin waɗannan kiddiga saboda su suka fi hazara su suka fi cakuɗa ta ko ta ina to sai ga abin hatsarin yana nan a ko ta ina kuma in aka sabi ya samu wani wanda yake da karfin jiki shi zai jajace to kai da kake da rauni ko da shekarun ka bai kai ba in ya hadde ka to sai ga ya nakasar da kai to ta irin wannan ya kamata a kiyaye kar a ce wai wannan ne yake zaba wannan ne bai zaba a dauka kowa yana shafa sannan ne za a kiyaye saboda ciwon nan in ya same ka kai kana ganin kana da karfi to kana da wani mai rauni tare da kai zai iya samu iyaye mata iyaye kakanni duka zai samu har ƴaƴan suna samu zo ya kamata tafi matakai ne na musamman kuma in za a yi wani irin daukan mataki ma iyayenmu da suka manyanta su ya kamata mu kare da kanmu za mu kare su wanda za mu iya samun irin yanayin da za a iya natsuwa daga komai ya samu sannan an fita ai tazara a samu nasara a kai
to nagode Dr. Hassan Ibrahim Biba babban likita mai kula da asibitin Biba Memorial Hospital da ke garin Kaduna a Najeriya
Nagode.
To masu sauraro baki daya abin da ya sabaka kenan a cikin shirin yau da gobe na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na Rajitan gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki dayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin san ga da likitoci masu kulawa da lahiya masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ya shi gobe Allah ka ba mu sa sama Allah ba be azaba gobe Deji ya fada ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so San ga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake mu